Afrique.
Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin tashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko tashinhausa.com kazalika ga iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin gaji cewa rahotanni sun tabbatar da cewa wasu mata ƴan gudun hijira sun shiga karuwanci a Bauchi su kuma mazauna Bodo a Niger Delta na cewa ana jan kafa a tsaftace musu muhalli an samu hatsarin mota mai muni a yankin Tawa a Jamhuriyar Niger yau Litinin muna da shirin zauren matasan VOA inda zamu kammala da sharhin jaridun Najeriya farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto An fara gudanar da zanga-zangar adawa da daure tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma tun daga mahaifarsa har zuwa cibiyar tattalin arzikin kasar Johannesburg a jiya Lahadi an fasa shaguna a Johannesburg cikin dare kuma an rufe wani bangare na wata babbar hanya ta M2 yayin da masu zanga-zangar suka rikide zuwa tashin hankali Jami'an 'yan sanda sun ce an kama kusan mutane 62 da ake zargi da tayar da tarzoma tun daga lokacin da aka daure Zuma a ranar Laraba da ta gabata an gano gawar wani mutum mai shekaru 40 a daya daga cikin shaguna da aka cinna mauta a makon da ya gabata an dai yanke wa Zuma hukuncin gidan kaso na watanni 15 a saboda raina kotu da yayi bayan da ya kasa bayar da shaidu yayin da ake tuhumar sa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake shugaban kasar daga 2009 zuwa 2018 an fara zanga-zangar ne kai tsaye biyu bayan kama shi a makon da ya gabata a lardin sa na KwaZulu-Natal Zuma ya musanta zargin cewar cin hanci ya yadu a karkashin shugabancin sa kuma ya ki shiga cikin bincike da aka fara a makonnin sa na karshe a office ya kuma kalubalanci hukuncin da aka yanke masa yana mai cewa yana tsoron kamuwa da annobar COVID-19 idan aka garkame shi a gidan kaso a yau Litinin ake sa ran wata kotu za ta saurari koken nasa Amurka na kallo da matakar damuwa yayin da 'yan tawayen Taliban ke karbe iko da karin yaduwa a Afghanistan kana sojojin Amurka na hanzarin komawa gida karkashin umarnin janyewa na shugaba Joe Biden inji kakakin Pentagon John Kirby a jiya Lahadi wannan shine lokaci da sojojin gwamnatin Afghanistan za su tashi tsaye don kare kansu abinda Kirby ya faɗa wa shirin Fox News Sunday kenan ya ƙara da cewar wannan lokaci ne na zama da kafafu a tsawon kusan shekaru 20 Amurka ta baiwa Afghanistan dubban miliyoyin daloli da makamai don kare kanta to amma yayin da Biden ke janye sojojin Amurka daga kasar nan da zuwa 31 ga watan Agusta yanayin tsaron kasar ba shi da tabbas ƴan tawayen Taliban sun ce tuni suke rike da iko na kashi 85 cikin 100 na kasar ikirarin da ake takaddama a kai amma Kirby bai yi jayayya game da tantancewar da Fox News ta bada ba yana mai cewa ƴan Afghanistan miliyan 13 ke rayuwa a karkashin ikon Taliban kimanin miliyan 10 karkashin mulkin gwamnatin ta Afghanistan sai kuma wasu kashi na miliyan 9 da suke rayuwa a inda ake rikici Amurka ta fara mamaye kasar ne a 2001 don murkushe wasu sansanoni inda ƴan ta'addar Al-Qaida suka koyi yadda suka kaddamar da har-haren jirgin sama na ranar 11 ga watan Satumba a cibiyar kasuwanci ta duniya da ke New York da kuma Pentagon da suka yi sanadiyar kashe kusan mutane 300. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. A jiya Lahadi Amurka ta tura wata tawaga kwararru zuwa Haiti don tantance yanayin tsaronta da sauran bukatu da suka biyo bayan kisan gilla da aka yi wa shugaban kasar Jovenel Moise da aka yi a makon da ya gabata. Nan take dai ba a bayyanar da kowace cibiyar Amurka ce take shiga cikin al'amarin ba, amma tawagar na shirin gabatar da rahoto ga shugaba Joe Biden bayan ta dawo daga ziyarar, kama a yanke shawara game da ci gaba da sa hannun Amurka a cikin rikici da ya dabaibaye kasar da ke tsibirin Caribbean, inji wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. A baya dai Amurka ta ki amincewa da roƙon Haiti na tura dakaru don kwantar da hankali bayan harbe shugaban kasar Hallahira a gidansa da ke Port-au-Prince, babban birnin Haiti. ‘Yan sandan Haiti sun ce Amurkawa biyu da ‘yan Colombia 26 waɗanda wasu daga cikinsu tsofaffin sojojin Colombia ne sun taka muhimmiyar rawa a harin tare da wasu daga cikin ‘yan Colombia da ake zargi. Jami'in na gwamnatin Biden ya ce Amurka za ta tuntuɓi ƙawayenta na yankin kan rikicin Haiti da Majalisar Ɗinkin Duniya.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga bada rahotanni. A jihar Bauchi an samu mata 'yan gudun hijira daga Borno, Yobe da Adamawa sun shiga karuwanci don talaucin da suka ce suna ciki biyo bayan illar Boko Haram. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad.
Bincike ya nuna cewar wasu daga cikin matan sun haihu ba tare da sun yi aure ba, a yayin da akwai masu yara da suke kulawa da su a sanadiyar sauran mahaifansu. Wata kungiya mai fafutukar kyautatawa ‘yan gudun hijira mai suna Kindai ta nuna aniyarta na ganin ta ceto waɗannan matan da ke zaune a unguwar bayan gari a Bauchi.
Sunana Kakamudu Abba, chairman na Kindai ITC Association of Nigeria. Abin da ya kawo su bayan gari ba sansanin ‘yan gudun hijira ba ne, waje ne dai wanda ba za ka fata ka ga ɗanka ko ‘yarka a wajen ba ka a wajen. Ne wajen nan da waje ne na mata masu zaman kansu ba aure, yawanci mata ba aure ne suke zama da kansu, ba wani sana'a da ake yi ba. Zaman kansu ne suke a wannan wajen.
Yaya da suke kafin su shiga cikin wannan hali?
Akwai wanda aka kashe mazajensu a cikinsu, akwai wanda aka kashe musu iyayensu a cikinsu, rashin galihu ne zai jefa su a cikin wannan abin.
Menene suke gwada suke bukata a halin yanzu?
Sun fi bukatan aure yawancinsu. Akwai masu neman jari, akwai wanda suke so su koma gida, amma masu neman auren sun fi yawa daga cikinsu.
Daga bisani ne kuma? Na ji ka bakin biyu daga cikin matan.
Yawo Haruna. Na fito daga jihar Borno.
Kai ke zama a bayan gari?
Sanadiyan faɗin Boko Haram.
To da yake zauna a bayan gari, menene takamaiman kike yi?
Ba na sana'a, ina zaman kaina ne.
Okay. To yanzu me kike bukata miki?
To yanzu ina son gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka min. Akwai wani nake tare da shi, har mun aiki ma yaro ɗaya. Shi to yana son ya aure ni, ba shi da halin aure na.
Kun aure kun aihu ku aure ba?
Eh, ban aure ba, muka aiki. To yana son ya aure ni kuma ba shi da hali yauwa. To yanzu shine ina neman gwamnatin
jiha. Ku daura muka aure da shi?
Eh, ta taimaka ta ba shi sana'an yi da kuma sadaki ni so sai ni aure.
Sunana Murya, daga Yobe nake. Mun yi jira ne.
Ka ji wani?
Muka zo lokacin da aka fadin Maiduguri sai aka kashe mijina a can ƴaƴan mu shida da shi. To na shi wani mawuyacin hali a sanadiyar rasa mijina, na kuma rasa yadda zan yi saboda ba wanda ya tallafa min ya rike min yaya. Sai na dawo nan Bauchi da zama. Haka dai abin da ba ta biya min bukata na kuma bayan gari da zama.
Kin jima a bayan gari?
Shekara na 7.
A bayan gari? Kina zaman kai?
Ina zaman kai na.
To yanzu menene kike bukata?
To ba wai mijin aure na rasa ba, amma akan ƴaƴan na rasa mijin aure saboda duk wanda ya zo ya ji an ce ina da wannan tarin yaya sai ya ce ba zai iya aure na da wannan yara ba. Ni in na samu jari sana'an da zan iya riƙe wa'annan ƴaƴa sai karatu an yi aure
yake barban gari Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
mazauna Bodo a yankin Niger Delta na korafin tafiyar hawaye na aikin tsaftace yankin nasu daga gurbatar man fetur daga kamfanin Shell Lamido Abubakar Sokoto ya hada mana wannan rahoto
aikin na gyaran muhalli dai da aka bijiro da shi sakamakon rahoton majalisar dinkin duniya kawo yanzu dai al'ummomin na Bodo na ci gaba da bayyana yadda aikin na kwashi da gullon mai na yankin Ogoni ke tafiyar kongaba kombaya wannan matsala dai ta shafi harkokin rayuwa na yau da kullun gama abin da suke cewa
I'm Mr. Isaac Hart from Bodo community the way I'm seeing what is going on now that is Shell is doing their clean up this is not the way they are doing the clean up in Bodo community
wannan yana cewa ne sunana Isaac Hart ni dan yankin Bodo ne gaskiya na ga aikin gyaran muhalli yadda yake tafiya ba kamar yadda ya kamata ba kamata yi a gayyato kararru domin ai amfani da rahoton majalisar dinkin duniya a aikin na gyaran muhalli wannan kuwa dake da suna Nima yace
my name is Nima Jude Bereno from Bodo city there was a time that Shell comes to our community here say they are going to do the cleaning up they play us here and there
yana cewa ne kamfanin mai na Shell da ya alkawanta tsaftace yankin Ogoni ya zo yankin namu na Bodo kuma mu dai iyali safin mu ana yawo da hankalin mu kuma muna cikin matsanancin hali
we are suffering for it everywhere
aikin na gyaran muhalli dai da ke kongaba kombaya sarakuna da dattawan yankin Niger Delta na zargin ana yi ba da su ba idan ana son kulliya ta biya kudin sabulu sai an saka matasan yankin na Niger Delta shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine ya yi alƙawarin wannan aiki na gyaran muhalli a yankin na Ogoni a shekarar 2016 Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kuma tuntube shi ga abin da yake cewa
to wannan kuma ai sai su tsaya su jira su ga sakamako na bincike da shugaban Muhammadu Buhari ya sa kudutoci da suke aiki dukiyar jama'a ce mai dimbin yawa ake dauka ana turawa dan kyautata rayuwa ta al'ummar wannan yankin mai arzikin man fetur kuma ba a ganin abun a cikin mutane ba a gani a ƙasa ashe ba laifi bane shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya sa a je a yi mana bincike a gano shin ina kudaden nan suke tafiya kuma ana son rin Allah ya yarda cikin wata mai zuwa watan takwas za a kawo masa sakamakon wani bincike da aka kuma sai a jira a gidan matakin da za a dauka
Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja An samu hatsarin mota mai muni a jihar Tawa ta Jamhuriyar Nijar inda mutum biyar suka rasa ransu 30 suka samu raunuka hatsarin ya akune a tsakanin birnin Kwanni da Malbaza Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoto
babbar motar zirga zirga kamfanin STM ta kai kasa kamar yanda shugaban rundunar ƴan kwana kwana ko safar pompe a faransance na gundumar birnin Kwanni mini karin bayani
sunana Ahmadu Nagari komandan da company na safar pompe ya duke ta kwana-kwana na birnin Kwanni. Lallai mu an kire mu wajen karfe 3 don kuma ka tashi da nan ga karfe 3 da minti 2 mun ka tai inda an kai accident. Motar dai ya danne bisu da transport wannan na STM akwai mota guda da kusa gare ta wata karaman mota mark Honda. Ban iya ga ma exactement abin da ya faru ne kamar mu bisu mu iske ta tana kwance ko ta chauffeur don ka tun inda ta samu matsala ya kai kirshen da sama meter uben odola do 100 meter da take jiye ga kasa tana ta yakwa bisu kote in chauffeur don haka mun kai sai ta kwanci
daga bisani na nemi jin ta bakin komandan Ahmadu Nagari shugaban rundunar ƴan kwana kwana na gundumar birnin Kwanni ko mutane nawa ne suka mutu kuma kowa an samu waɗanda suka jikkata a wannan mummunan hatsarin motar STM
ya samu mutuwa don saboda cikin su akwai mutum biyar da sun karasu dan su suna kasan motar ma sai wani lokaci sai da mun ka samu grief da ta zo ta tada ya don ka mutum biyar suka mutu shine nake cewa sai da musu mutanen nan sun kai ban ya gama daidai lokacin da sun kai karshen mota su suna karshen mota sai da mun samu grief wanda ta doke mota lokacin nan mutanen sun ka shiga ciki sun ka hidda kor din mutum hudu don ka mutum biyar ne sun ka mutu me akwai yarinya Dimos ita da tun inda ta wadi nan ne ta yaro ne ta cikin mota don ka gudan kuma shi yana karshen mota wadancan uku su a cikin mota su ma motar ta taushe su sai da sama su yi an samu jimuwa mutum uku an ka kawo hospital din Kwanni an ka kai mutum 11 district sanitary in Malbaza mutum 16 an
aka kai su gari duk sun samu rauni
wadanda suka ji kankana raunuka a wannan hatsarin an sake su daga asibiti yayin da wadanda suka ji mummunan ciwo ke ci gaba da jinya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Har an sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhikaya da shirinmu na gaba
Zauren matasa Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren matasa na VOA dake taɓa abubuwan dake cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya hada da yaki da jayici shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin Zauren matasa na VOA zamu ci gaba da taɓo lamuran tabarbarewar tsaro da muka zanta a kai da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja matasan da suka hada da Yaku Yakubu Yobe Ibrahim Ezzi Kusuwa Zaria Sambo Jibrin Samboja da Adamawa Hawa Abubakar Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Edris sun duba hanyoyin bakin zaren kalubalen rashin samun madafa daga alƙawuran ƴan siyasa da rashin aikin yi a tsakanin matasa
Ina da wani bidiyo a wayata wanda shugaba Buhari yake lokacin 2014 yake yawon kafi a kasar nan yake kira ga matasa akan cewa shi sun yi yakin nan lokacin ga wan wata
36
amma yanzu gashi jam'iyyar PDP ta tafi ka garzaya majalisa ta je tana neman majalisa ta salihe mata ta anso wani bashi lokacin shugaba Jonathan ne ina tunanin
a gwamnatin Jonathan
yake cewa ta tafi majalisa tana neman a salihe majalisa ta salihe mata ta nemo wani bashi domin ta zo ta siyo makamin da za a ci gaba da wannan yaki yake nuna cewa to idan aka yadda aka zabi jam'iyyar PDP to idan kuka gani na ganku ba za ku gane ni ba ba zan gane ku ba to kage shugaba Buhari ya kamata idan ga duba irin waɗannan abubuwa duk da mun aminta da shi mun san tsohon masanin tsaro ne da shi har ka tsaron nan da ta dami a cikin al'amarin kasar nan kowanne bangare kamar yadda muka yi jawabi
yanzu Buhari ba ku ina zuwa
da shugaban kasar shi zuwa Malika Idris Dade
yanzu ba ku gane shugaban ne kuka ganshi
to ni tun yauhe ma na nemi ma shugaba Buhari ma ɗan kudin nan na BFO a dawo mun da su don sai masara abin ya gagara ne tuntuni ma aini ba na gane mutane
gaba daya amma Alhaji akwai da farko akwai bari mu da kamu maganar da wata yi akan cewa akwai yarda wanda suka hada digiri sun da ba su da yake yi education system din mu mun samu matsala da farko ya kamata a ce an kirkiro da entrepreneurship courses a cikin jami'o'in mu da secondary school din mu daga primary school zuwa secondary school har universities ba entrepreneurship courses ya kamata daga Ministry of Science and Technology a zo a hada su da Ministry of Education wanda za a samu dama dake wanda za a koya musu kimiyya da fasaha da sauransu ga baki daya ya kasance mutum yana kammala secondary school din shi ko university din shi ya kasance akwai wata sana'a da ya koya wanda ko da ga wannan makarantar da zai tsaya jira ce sai gwamnati ta bashi aiki ba karin manta mu yi wa gwamnati adalci ta wannan bangare mutane miliyan nan suke graduate duk shekara daya mu duba jami'an NYS na mutane miliyan nawa dubai dubu nawa ake dauka duk shekara suke zuwa NYS
so kace anan ka
wanda muna ce wani
muna da yawa to
maganan gaskiya
China ba
maganan gaskiya yanzu ko China
kasar China ba
China
suna nan suna zaune
lafiya to bari kai ka ta barbare mu to albishir din ka Allah yawo ko cenan karan kansu ka je university ka gani sura da wannan entrepreneurship courses din da suke yi mutu yana graduating zai ga gwamnati ta tallafa mai akan sana'an da yake koya yake a jami'an a makarantar da yake dalilin da yasa nake kawo wannan magana kenan ko ba gaba yanzu ka je ba kai zaun da aikin gwamnati ba ko harkar kasuwancin shi yake a tani
gaskiya an nima
ina tare da to wannan ya kamata a ce ai create wannan entrepreneurship courses da kasance ko posa ko law za ka yi ka kasance akwai wata sana'a hannun da kake koya
a ƙarshe Hawwa kafin mu rufe zauren wannan karum kin fi kawo abubuwa a samar da aikin yi in an kai labaru wajen jami'ai ba sa daukar matakan da suka dace me zaki ce
to ni dai abin da ran ce su ji tsoron Allah su jami'an tsaron tina Allah zai tambaye su ranar gobe kiyama akan aikin da suka yi alƙawarin za su taimaka wa ƙasa ya kamata su dage su yi dan wani za a bashi ko cin hanci ko dan wani abu da an zo an baka sai ka share wannan magana ba za ka ƙara yin wani magana ba kuma shi wancan kuma yana ta kukan ba mishi haƙi ba bi mishi haƙin shi ba wannan abun bai kamata ba sannan kuma gwamnati ta yi kokari akan matasan mu da suke yawo ba aiki ne abin da zan ce kenan
Saraji Jibrin Sambuda jada muna jinka kima
to kalma ta ta ƙarshe shine anan kawo manta jami'an tsaron mu special Nigerian police force kawo manta takin su aka ce to protect life and property don su tsare dukiya da rayukan al'umma kuma kawo manta a tambarin su kuwa za ga giwa ne suka doka duk girman mutum za su iya dagace ci ɗan su kai shi su hukunta shi tunda wannan gashi na abun nasu to su yi amfani da wannan takin din su tabbatar duk wanda yake da laifi duk girman shi ko dan wane ne shi ko uban wane ne shi su tabbatar sun hukunta shi su tabbatar sun aiwatar da wannan takin su to protect life and property sannan ku har gaba ina kira ga dan sandan Lugbe wa'annan matasan nan da suka harbe Hussein Ibrahim annan Total Police Station especially shi DPO da kuma sabon officer wannan nan da aka kawo a yanzu su tabbatar an kama wa'annan matasan tunda an san su an san inda suke kwana ga baki daya muna kira ga asal ne hukumar ƴan sanda na ita Lugbe da na kuma na ita FCT command muka rubuta petition against wannan officer wannan wanda ya tafi wanda aka cire shi kwana-kwana a nan Lugbe wanda ake kira Emeka shi karan kansu muna fata a abun nan nasu tabbatar an kama wannan wanda suka wannan suka wannan harbin tunda an san su ƴan sanda ma sun san su sun san gidajen su to muna kira ga hukumar ƴan sanda su tabbatar an kama wannan mutane an hukunta su shine magana na gaske
Buhari Nusa Kumure
to gaskiya ne game da muke tattauna kuma muke kira ga shugabannin mu na gargajiya musamman masu unguwanni wanda haƙƙin unguwanni a kansu take da mu da su gaba daya ya kamata mu ji tsoron Allah mu sa kasar mu a gaba matsayin mu na wanda nake zaune a cikin unguwan mu in tsaya in duba in ga cewa wa yake shiga unguwan mu wa yake fita idan naga wanda na ga ban yadda da shi ba in garzaya in tafi gurin mai unguwan mu su kuma masu unguwannin nan namu su ji tsoron Allah kar su ga cewa an rage musu karfi an kawo wani mulki na demokradiya yanzu wadda ba su suke juya komai ba su ce za su yaki irin waɗannan abubuwan su sa ƙasar tasu a gaba tunda duk wanda suke mulkin nan ƴaƴansu ne su iyaye ne na ƙasa su sa ƙasar su a gaba na tabbatar da cewa kamar inda matasa ƴan uwana muka bada shawarwari mu da muke zauna a anguwa mu bada abin da ya kamata gudunmuwar da ya kamata su wa su bayar insha Allah wa'annan matsalar tsaro za ta kawo ƙarshe kuma ina kira ga sauran matasa ƴan uwana duk da an tabo sana'ar dogaro da kai ba sai kar a jira iya gwamnati ina ganin mu anan duka mu ƴan kasuwa ne mu nan ina ganin kuma anan gurin da ba wanda za a yi wa aikin tayin karamin aiki dai ya ansa yayi saboda dukan mu mun saba rayuwa wa'anda ba ƙaranan kuɗi ne
ba a wace kawai ta koyarwa da kiwo take
za ta iya rike mu ba to ina ganin cewa kar mu raina sana'a ba wai lokaci ɗaya ake kaiwa matakin da ake kaiwa ba a rayuwa gashi nan muna ta gogaya da abokan namu da suke aikin gwamnati da mu da muke kasuwancin ba wai tonan siri ba wai alfahari ba duka mun fi surufin asiri mu kama sana'a ga dangana domin mu gudu tare mu tsira tare
yawo ya kubu yobe
kira ga su manya-manyan ƴan siyasan mu da mu kanmu talakawan ba mu cire bambancin cewar kai dan APC ne ni dan Afga ne ni dan PDP ne mu fito mu sanya kasar a gaban mu kamar yadda muka gaji kasar a hannun kakanninmu waɗanda har gobe musamman a cikin ƴan kwanakin nan da suka wuce aka yi bikin cikar shekara 10 da rasuwar Marigayi Umaru Musa Yar'Adua, halayensa na kirki aka yi ta zayyanowa ana lissafowa. To kamata ya a matsayin mu na ƴan Najeriya matasa masu tasowa, kamar yadda shi shugaban ƙasa a baya mana lokacin yakin neman zabe ya ce mutum zamu yi ba jam'iyya ba, duk wanda muke ganin zai bada gudunmawa wajen inganta Najeriya, musamman yadda yanzu lamuran tsaro suka tafarbare mana a cikin ƙasar nan, kanka manomi baka da halin da zaka tafi gona kaje kai noma cikin kwanciyar hankali, kanka dan kasuwa baka tunanin zan hau hanyar Kaduna zuwa Kano in je in saro a tamfofi ko iyo wani sari daga jihar Kano in kawo Abuja, ka tafi a cikin kwanciyar hankali. Mu dauki cewar kasar ita ce a gaban mu.
Gabiru Idris
dan da shugaban kasa Muhammadu Buhari akan shi ya yi chairman na sake dinjina mushi akan wannan inda ya fara yawo a jiki, Allah sai ya dore haka ci gaba. Ina roƙon ƴan majalisun mu su sa ido dan mun ji sun yi mitin da jami'an tsaro wannan sabbi da babu Buhari bada, mun ji sun yi mitin da suna korafi ba makaman ba kayan aiki ba kayan aiki, to in wasu ba su haƙin jama'a su bibiya, in kuma haka ba za mu zargi ni zuwa ki hadawa da zuwa ki rabawa su bibiya, an sau kayan nan an saraba su yadda ya kamata, su kuma wannan da aka ba wannan matsayi tun daga shi IG da sauransu Ubangiji Allah ba su ikon sauke nan ke wuyansu. Duk abin da ake na in zaɓa kima da nan jama'a tsaron nan a dinga bi ana anshe mai da kuɗi, yanzu kama abokin ya ko dan bauchi ne, har yanzu yaran nan ko ikin ba mun sai sira ba ma aikin ba ku in gidan ni zama ikin dan sannan ba, to duk su ya irin wannan abubuwa.
Matasa mun gode kwarai da gaske, za mu dakatar da wannan zaure a nan sai wani zauren Allah ya da za mu dauko wani sabon darasi a madadin
Hawwa Abubakar
Sambo Jibril Sambo Jada
Ya'u Yakubu Yobe Kabiru Idris Buhari Nusa Kumuriya.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya.
Assalamu alaikum.
Baban gida Jibrin, kawo mana sharhin jaridun Najeriya.
Sauran jaridun Najeriya da za fara da jaridar The Guardian ne, kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar Guardian da rawaito cewa ƴan fashin daji sun sace wani basarake mai daraja ta biyu a jihar Kaduna, wato sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu tare da wasu mutane goma a garin na Kajuru da ke karamar hukumar Kajuru a jihar Kaduna. Jaridar Guardian ta rawaito kakakin rundunar ƴan sandan jihar ASP Muhammad Jarige na cewa tunda sanyin safiyar Lahadi ne aka samu labarin sace wannan basarake a garin Kajuru da ke kilomita kusan 30 daga garin Kaduna. Sai kuma jaridar The Punch ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar nan ta Saraf mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da zarmiya da kuɗaɗen gwamnati ta kai ƙarar gwamnatin tarayya, inda take neman kotu ta tilastawa hukumar nan da ke da alhakin ƙara albashi na jami'an gwamnati ta rage albashin shugaban kasa da mataimakinsa da gwamnoni 36 na tarayyar Najeriya da kuma 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Kungiyar Saraf dai ta ce bisa la'akari da halin da ake jigi na ni ɗan su na tattalin arziki ya kyautu kawo yanzu a ce an rage albashin waɗannan jami'an gwamnati domin daidaita sahunsu da sauran al'ummar Najeriya. Sai jaridar premium ta je ta ruwaito cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya naɗa akasarin manyan sarakunan Najeriya fiye da 40 a matsayin shugabannin jami'o'i na tarayyar Najeriya, kamar yadda aka saba bisa al'ada. Yan wanda aka nan da sun hada da sarkin musulmi Sultan Sa'ad Abubakar da Oni na Ife Adeyeye Ogunwusi. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da Harar Reporters dai ta ruwaito shugaban Cocin Baptist na Najeriya na cewa sace dalibai 'yan makaranta fiye da 120 da aka yi a jihar Kaduna shine na farko a cikin kusan shekaru 166 na tarihi makaranta a duniya. Shugaban cocin na baptisma Rabaran Israel Akanji ya shirya yan jaridu a ƙarshen wani taro na cocin da aka gudanar na duniya ta kafar sadarwar Zoom, cewa yanzu sun dogara ne da Allah da kuma gwamnati, inda suke ci gaba da gudanar da addu'o'i domin ganin an ceto waɗannan yara da 'yan bindiga suka sace na makarantar na baptis da ke jihar Kaduna. Sai kuma jaridar Vanguard, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Vanguard, na cewa masu saye da sayarwa ruwa sun yi kasuwa a lokacin bikin Denizer shugaban Church of All Nation da aka gudanar a birnin Lagos wato TB Joshua jarida Bangade ta ce ruruwan yan kasuwa ne suka yi ta ciniki na saye da sayarwa wajen baki na ciki da wajen Najeriya da suka yi tururuwa domin halartar Denizer fastan nasu wanda aka yi a birnin Lagos a ranar Juma'a da ta gabata babin Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
Kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa sai da yamma karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana kafin wannan lokacin nake muku fatan mu kasance lafiya.